بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونشين درس منترى a yau 6 ga watan 2 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1427 wanda ya daidai da 6 ga watan 3 miladiya 2006. A cikin wannan littafi na al-ubudiyya na Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam ابن تيمية yana mana magana magana akan wadanda suka sa kansu cikin harkar bautatawa Allah da gujewa duniya, abinda ake cewa zuhudu, da kauracewa kayan dadi da jin dadi na duniya. Yana mana magana akan su, yake cewa wa min haula'i, daga cikin irin wadannan al'ubadu din az-zuhadu, طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا وأن السوسك في مطي ببا أتكنسو وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين سنة وأن السكي لقوا دا أبن السكة زابا دسرنسو نا الدين في أداء الفرائد المشهورة سنة أبوهم فرلا أيكم فرلا شهر الرو wato suna irin su salla, azumi, zakka, hajji, wajtinab al-muharramat al-mashhura, suna gujewa abubuwan da aka haramta shahararru sanannu. Lakin yazilluna bi tarki ma umiru bihi min al-asbab, amma duk da haka sukan fada cikin bata ta hanyar barin abinda aka umarce su su yi ruku da shi na sababbai, na sababi. An umarci mutumin da yake mai jin yunwa ya ci abinci domin ya samu koshi, ko mai jin kishi ya sha domin ya samu koshi, ko mai neman ƴaƴa ya yi aure. Waɗannan duk asbab ne, wanda bai yi riko da waɗannan asbab ba kada ya sa tsammanin zai samu abin da yasa yake so, abin da yasa a ransa. Ruko da waɗannan asbab ɗin ibada ne, wato daga cikin ibada ka bi hanyoyin da Allah ya tsara don cimma wani abin buƙatarka. Kamar yadda addu'a take ibada, addu'a sabab ne wanda aka umarci ɗan adam ya yi amfani da shi don roƙon Ubangiji wani abu da yake so. Barin yin addu'a, barin yin wannan ibadar ce. Wasu daga cikin sufaye suna ɗaukan tawakkali ga Allah a matsayin gujewa dukkan asbab. Idan kana so ka zama cikakken mai tawakkali, amma at-tawakkul as-sufi, tawakkuli na sufaye, to ka ƙaurace wa abubuwan da duk suke asbab ne. Don haka Al-Ghazali a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin yake ba mu labarin abinda yake tawakkuli a hanya ta sufayi. Ce kamar yace shi ne mutum ya luzumci gidansa ko masallacinsa, ya dimanci bautar Allah, ya shagaltu da bauta, sallah da zikiri, ya watsar da dukkan wani abu na neman abinci, kada ya je kasuwa, kada ya je gurin aiki, ya zauna ya kadaitu da kansa cikin bautatawa Allah da tintintininsa da ambatansa, sallah, wuriri, karatu da sauran abubuwa irin waɗannan. Ya ce to duk wanda ya shagaltu da haka, sai Allah ya jefa soyayyarsa a cikin zukatan bayinsa. su kuma sai su kawo su bashi abin da yake da bukata na rayuwarsa. Yace sai Allah ya sanya soyayyarsa a cikin zukatan bayinsa da tausayinsa a cikin zukatan bayinsa, kamar yanda yake jefa tausayi da soyayya ta da a cikin zukatan mahaifansa. Ma'ana yadda uba ko uwa ba za su bar ɗansu wanda yake da bukata a wajensu ba, to hakanan shi ma zai zama ana kawo mishi bukatarsa. Wannan shi ne tawakkuli a gurin sufayi. Gazali a cikin Ihya Ulumuddin ya gaya mana haɗarin ka ajiye abu don gobe, wato ka yi ajiya ka ce gobe za ka buƙace ta, ya nuna mana haɗarinta. Yace duk wanda ya mallaki wani abu na dukiya ta hanyar gado ko ta hanyar tsoronta, yace ko ta hanyar bara, to yana da mataki ko hali guda uku. Yace hali na farko ya ɗauki gwargwadon abin da zai yi buƙata da shi a lokacin na abinci, ya sayi gwargwadon abin da zai rufe masa tsiraici na sutura. In mai buƙatar matsuguni ne, ya sayi ɗan ƙanƙanin matsuguni, don ya ce maskanan mukhtasaran, wato ɗan ƙanƙanin matsuguni, ce sauran abin da ya mallaka gaba ɗaya ta hanyar gado ko ta hanyar nema ko ta hanyar bara, to ya rabar da shi nan take. Ya ce mataki na biyu kuma, matakin wanda zai mallaki wani abu sai ya ce bara ya ajiye abincin shekara misali. Ya ce to wannan baya cikin masu tawakkali, wanda duk zai ajiye abincin shekara, gazali ya ce laisa minal mutawakkilina aflan, baya cikin masu tawakkali. Tare da cewa shi gazali din nan, Allah ya ji kansa, a cikin wannan dai littafi a gurare kusan biyu akwai inda ya labarta mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajiye abincin shekara domin iyalinsa, amma ya ce mai ajiye abinci kuma baya cikin masu tawakkali. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zama cikin mutawakkilina ba, waye ya isa ya zama? Babu. Yace mataki na uku, wanda zai ajiye abin bukata na gwargwadon kwana 40, yace to shi ma wannan bai zo da kamala ta tawakkuli ba, don haka zai yi asarar wani matsayi mai girma wanda zai samu, wanda Allah yayi wa masu tawakkuli alkawari da shira na gobe kiyama. Yace waɗannan su ne matakai. Kaga matakin farko shi ne tawakkali din kenan. Mataki na biyu da na uku, wannan ba tawakkuli ba ne. Saboda haka sufaye a gurinsu tawakkuli shi ne ka watsar da neman abinci gaba ɗaya, ka zauna cikin yunwa. Don gazali yana cewa matakin da ya fi kowane na tawakkali shi ne matakin wanda zai fita ya ƙaurace wa birane, ya shiga can cikin ƙauyuka da dazuzzuka ba tare da guziri tare da shi ba. Idan ya samu ganyayyaki ya ci, in bai samu ba ya yi haƙuri, ko da haƙurin ya kai shi ga ya mutu. Cito wannan shi ne mafi girman mataki na tawakkuli, wato ka kashe kanka da yunwa. Wannan shi ne babban mataki. Ya ce mataki na biyu shi ne matakin wanda zai fita zai zauna cikin gari, cikin birni, a gidansa ko a masallacinsa, ba zai fita neman abinci ba, zai lizimci ibada a wannan guri da yake, gidansa ko masallacinsa. Ya ce to wannan bai kai na farko ba. Saboda me? Saboda shi yana kusa da jama'a, za a taimake shi, ba za a bar shi ya mutu ba, don kaga ba zai samu matakin mutuwa ba dan tawakkali. Yace na uku shine wanda zai fita ya je ya nemo dan iyalansa su ci, ba wai dan shi ba, ya je ya nemo wa iyalansa su ci. Saboda haka matakinsa, wato halinsa a zahiri da jikinsa da gangan jikinsa ba na mai tawakkali ba ne, amma da zuciyarsa na mai tawakkali ne. Wannan shine mataki na ƙarshe. Yace wannan shine matakin sayyidina Abubakar Siddiq. Kaga a tawakkali kenan, sayyidina Abubakar Siddiq sune a can ƙasa. Wai saboda shi lokacin da aka naɗa shi khalifa, ba ya fita ya nufi kasuwa da wasu riguna a hannunsa, aka ce yaya kana khalifatul muslimin kuma za ka tafi kasuwa? Ya ce a to me zan ciyar da iyalina? Daga nan aka ce to shikenan a sa masa albashi na dirhami 6,000 a shekara. To wannan shi ya fitar da sayyidina Abubakar daga babban matakin ya dawo na ƙasa. To kaga wannan duk tawakkali ne na sufanci, amma ba na musulunci ba. A cikin ar-risalatul qushairiyya na Abul Qasim al-Qushairi yana gaya mana cewa sufin nan wanda aka fi sani da Abu Turab an-Nakhshibi, wata rana ya ga wani sufi ya galabaita, ya jigata kwana uku bai ci ba. Sufin nan ya miƙa hannu zai ɗauki bawon wata kankana, Abu Turab an-Nakhshibi sai ya daka masa tsawa ya ce da shi anta la tasluhu litasawuf falza bisuk, kai baka dace da sufanci ba kuwa, tafi kasuwa. Ma'ana ya zauna kwana uku bai ci ba, yana sufi kuma ya zauna ya ce zai ci, a bai cika sufin ba, ya ce kawai ka zan ɗan kasuwa. Abu Ali Ruzabadi yana cewa shi ma sufi ne, yana cewa idan kuwa ga sufi kwana biyar bai ci abinci ba kuma yana cewa a bashi abinci, ko yana cewa ina jin yunwa, ya ce to ku ce da shi ya tafi kasuwa, ba sufi ba ne. Wato sufi ya zauna da yunwa, kada ya koka, kada ya nema, wannan shi yake tabbatar da cewa shi sufin ne. Amma sufayenmu yanzu da su ake satar kuɗin gwamnati, maganar a nema halal ba ma, da sufaye ake cin kuɗin haram, sun ma fi waɗanda ba su ce sufayen ba ne su. To in kana karanta a Ihya Ulumuddin can sifili na huɗu na Ghazali, za ka ga abubuwan mamaki. Yake cewa idan za ka fita daga gidanka, wato kada ka matsa wajen kukkulle shi, kada ka matsa wajen kukkulle gidanka. Yake saboda Malik ibn Dinar in zai fita gidansa sai ya sa tsumma ya daure, yace kuma yayi haka ma saboda karnuka kada su shiga. Kada ka kulle, kada ka matsa wajen kukkullewa. Yace in ba haka ba kuwa, to kada ka bar abinda zaka kwadaitar da barawo ya shiga ya yi sata ka samu zunubi. Wato kai da ya shiga ya maka sata, ka samu laifi, domin sai ka kwadaitar da shi har ya je satar, saboda kai ce ka dauki alhakinsa. Yace to in yayi satar ka zo ka samu yayi satar. Yace to abinda yake ladabi ka ce wanda yayi satar nan na yafe mishi, idan kuma fakiri ne to na bar masa sadaka. Wato ka yafe masa in ba fakiri bane, in kuma fakiri ne ka ce ka bar masa sadaka. To duk wannan abubuwa ne da ya kamata ka dauka a matsayin abubuwan da za su tabbatar da kai mai tawakkali ne. Ko dai kada ka bar abin da za a saka a gidan, da haka ba za ka buƙaci ma rufe shi ba. Ko in an sata ka zo ka samu an sata, kace wanda ya saci kayan nan kaya fi mishi in faqiri ne ka bar masa sadaka yace akul ka kuskura kai bakin ciki dan kaga an maka sata a hirdinka kai haka yace bal ma kai dai farin ciki kai farin ciki saboda shi barawan ya saukake maka hanyar yin sadaka domin da ya yi maka satar ka ce ka bar masa sadaka shine wani marubuci wanda ya rubuta littafi akan al-akhlaq inda al-ghazali ana ce da shi Zaki Mubarak yace abinda Ghazali ya manta ya faɗa anan aida kawai sai ya ce kowane mai gida ya samu babban allo ya kafe a gidan kofar gidansa ya yi rubutu mai kyau cewa duk wanda ya zo a gidan nan abinda ya sata an ban masa kai abinda ya rage faɗa kenan dama haka ya faɗa da huta ya bar gidan a buɗe kuma ya saka signboard sannan kuma mutumin da zai bi diddigin kayansa nan an masa sata a kamo wanda ya yi laifin a kai shi gaban hukuma ta hukunta shi ya zan mai laifi maimakon ya gode wa Allah ya yi farin ciki ya ɗauka ɓarawan nan taimaka masa ya yi sai ya zama yana bin diddiginsa sai ya kai shi gaban hukuma to wannan ba shi ne tawakkali ba التوكل هنا الأخذ بالأسباب كي يلقوا دا أسباب هو بايدا سكا جي فردة بتون توكلي سكا جي فردة بتون الأخذ بالأسباب والتكسب دا نيمان أبنتي تالدا تيوا والنم إتتي هنير النباوة النبي صلى الله عليه وسلم ينا تيوا ما في في تن أبن دباوة زي تني شين أبن دا يتنق أبن دا هننسي أولوتا sannan ya gaya mana cewa annabi Dawud kana najjaran wato annabi Dawud abin nan ne annabi Zakariya kana najjaran kafinta ne ya gaya mana cewa dukkan annaba wanda suka gabace sun yi kiwo har ma yake shi ma wa kuntu ar'al ghanama li ahli makkah bi qarari ni ma ina yi wa mutanen makka kiwo da albashin da suke biya na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi takassub sannan ya faɗa mana haka annabawa suka kasance gabanin sa ya kuma ce mana shine mafificin abinda dan adam zai ci abinci shine abinda ya tsoruta da hannunsa to amma a ce a wannan yana fitar da kai daga layin masu tawakkali kaga wannan babban kuskure ne saboda haka al-akhdhu bil asbab ibn taymiya yake gaya mana ibada ce al-akhdhu bil asbab ibada ce wasu wadanda sun yi riko da abubuwan da suke na farilla wanda zuciyarsa yanda ya dace da soyayyen zuciyarsu sun bar wasu abubuwa na haram da suka dace da san zuciyarsu lakin yadilluna bi tarki ma umiru bihi min al-asbab amma sun ɓata hanya ta hanyar barin abin da aka yi umarce su da shi su yi riko na sabubba allati hiya ibadatun wanda riko da wannan ma ibada ne da suka saki riko da sabubba suka bar dogaro ga Allah ittakalu ala al-ibad kuma domin sun zauna suna jiran a kawo musu kaga maimakon ya dogara da Allah ya je ya nema Allah ya azurta shi sai ya zauna yana dogara da mutane su kawo masa لم يتكل على الله لكنه اتكل على جيوب الناس اتكل على عباد الله suka dauka bara da roko shi yafi komai ga mutumin da yake san Allah ya zama mai bara mai roko wanda har ga zali Allah ya ji kansa a cikin wannan littafi ya ulumuddin har ga ya mana ladibban rokon yake to kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi cewa yayi la an ya'khudha ahadukum hablahu sayati aljabal sayati ila aljabal fayahtatib bi huzmatin min alhatab fayabi'uha khairun min an yas'ala an-nas a'tahu am mana'u dayan ku ya dau igiyarsa ya tafi kan dutse ya je yawo itace ya doro a bayansa ya zo kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci shi ya fi masa alkhairi da ya roki mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi yafi alkhairi manzo Allah yana cewa la tazalu almas'alatu bil 'abdi hatta ya'ti yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi mud'atu lahm to mutum ba zai bushe ba yana roko yana barace-barace har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskarsa babu tsokan nama diya barace ta yaci to kaga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsananta hani akan wannan yaya za a iya zama kuma shine kololuwar tawakkuli kaga ba zai yiwu ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun shi yasa Sheikhul Islam yake cewa sun bar abin da yake ruko da asbab wanda shine ibada din shine annabi yace khairun shi yafi zama alkhairi sun koma suna riko da wasu abubuwa zannina anna al'arifa suna tsammanin wai shi masanin Allah idan shahida alqadara idan ya san kaddara ya san an riga an rubuta masa komai da komai abinda zai ci da shan shi duk an rubuta masa to ba sai ya tafi nema ba a arada an zalika sai watsar da riko da asbab ba ruwan shi da riko da sabin ba mislu man yaj'alu tawakkula kamar wanda zai sanya tawakkali aw addu'a ko ya sanya addu'a wa nahu zalika da ire-iren waɗannan abubuwa tawakkuli da ya sanya tawakkuli da addu'a wa nahu zalika min maqabatil 'ammati dun al-khassa mataki ne na gama garin mutane amma ba ke bantattun su ba bina'an ala anna man shahida al-qadar domin in ka halarto kaddara kaga kaddara alima anna ma qaddara sayakunu ka san kenan duk abin da za a kaddara shi kenan zai wakana fara hajjata ila zalika don haka ba buƙatar ka tafi neman abinci wannan shi ta za su ma wasu suke barin bautar Allah din tare da an kaddara komai don haka mai za ka saka har ka bata lokaci wajen ibada wa hadha dalalun mubin ibnu taymiya ce wannan bata ne kuma mabayyani fa inna Allah qaddara al-ashya'a bi asbabiha Allah ya kaddara abubuwa amma tare da sababban su kamar ya kaddara koshi tare da ta hanyar ci haka nan koshi da ruwa ta hanyar sha haka nan samun yaya ta hanyar aure haka nan samun arziki ta hanyar nema duk waɗannan asbab ne Allah ya kaddara al-musabbabati bi asbabiha abinda za su haifar tare da abubuwan da suke haifar da su kama kaddara sa'adata wash-shaqawata bi asbabiha kamar yanda Allah ya kaddara mutum ya zama dan aljanna ko ya zama dan wuta ta hanyar bin riko da wasu sababbai ba kawai mutum sai ga ya samu kan shi gidan aljanna ba tare da yayi wani abu na bautatawa Allah ba kama kala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yazo cikin hadisi inna Allah khalaqa lil jannati ahlan khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim wannan hadisi Muslim ne ya rawaito shi daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha take cewa دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة سبي من الأنصار أن كراء النبي صلى الله عليه وسلم يجي جنائز ونيارو دقا تكين الأنصار ونيارو دير رسول دقا تكين ياران متانا مدينة فقلت يا رسول الله طوبى لهذا سيائي تتيام أيكين الله وانا نيارو ياجد هاتنسا عصفور من أسافير الجنة يا زمان كنري دقا تكين كنرين جدا الجنة lam ya'mal as-su gashi bai taba aikin laifi ba wa lam yudrikhu bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifin ba ya koma ga ubangiji sai aka zai zama dan tsuntsu kenan a aljanna qala aw ghayra zalika ya aisha aw ghayra zalika ya aisha yace da aisha ba za ki fadu ba wata maganar ba wannan ba wato me yasa kika fadu wannan maganar me yasa baki fadu wata maganar daban ba إن الله خلق للجنة أهلا الله يا أهل التاوى يا أهل التاوى الجنة متاننتا خلقها لهم الله يا أهل التاوى الجنة متاننتا وهم في أصلاب آبائهم تنسنا تكين فطن يا ينس وخلق للنار أهلا يا أهل التاوى وتا متاننتا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم يا أهل التاوى وتا وأن متاننات تنسنا تكين فطن يا ينس وبعمل أهل النار يعملون su waɗannan ƴan aljanna za su yi aiki irin na ƴan aljanna, ƴan wuta ma za su yi aiki irin na ƴan wuta. Wato wanda aka halitta su dan aljanna za a gan su a nan a duniya aikin su na ƴan aljanna ne. Wanda aka halitta su dan wuta za su ga tun a nan duniya aikin su na ƴan wuta ne. Ashe kaga ba a shiga aljanna ko a shiga wuta sai ta hanyar yin aiki irin na ƴaƴanta. Saboda haka as-sa'ada wa shaqawa, shiga aljanna ko samun shiga wuta, waɗannan duk suna da asbab, suna da dalilai, ba haka kawai suke sakaka ba. Kamar yadda Allah madauka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lamma akhbarahum, lokacin da ya gaya musu bi anna Allah kataba al-maqadir, Allah ya rubuta abubuwan da ya kaddara. Wato kamar yadda yazo a cikin hadisin Ali radiyallahu anhu, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wata jana'iza, ya dauki wani dan tsinke yana tona kasa da shi, yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal janna, babu ɗaya daga cikin ku face an riga an rubuta masaukin sa na wuta ko kuma an rubuta masaukin sa na aljanna. Wato ko an riga an rubuta mata. Halu ya rasulullahi afala natakil ala kitabina wa nada'u al'amal, suka ce to ya ma'aikin Allah ba za mu zauna mu dogara ga abin da aka rubuta mana ba sai mun yi aiki ba, tunda an riga an rubuta wa kowa inda zai tafi, me ye dalilin da za mu samu aiki? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su i'malu, ku tafi ku yi aiki. Fa kullun muyassarun lima khuliqa la, kowanne Allah na sauƙaƙe masa, na hore masa irin abin da aka halitta sa, aka halicce shi saboda shi. In an halicce shi don ya zan dan aljanna, to sai Allah ya hore mishi aikin aljanna din, sai ga yana aikin aljanna din. Wanda kuma aka halicce shi dan ya zama dan wuta, to sai Allah ya hore mishi aikin yan wutan. Amma man kana min ahli as-sa'ada fayassaru li'amali ahli as-sa'ada, wanda yake dan aljanna to za a sauƙaƙa masa yin aiki irin na yan aljanna. Wa amma man kana min ahli ash-shaqa, wanda yake kuma dan wuta, fayassaru li'amali ahli shaqawati, sai a sauƙaƙe masa aikin ƴan wuta ɗin. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta musu fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra, wa amma man kazzaba wa tawalla wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Wato kowanne Allah ya riga ya sauƙaƙe masa abin da ya halicce shi saboda shi. Allah madaukakin sarki ya ce amma wanda ya ji tsoron Allah, ya kiyaye dokokinsa, ya bayar da abin da Allah ya bashi, ya bayar da haƙƙin da yake kansa, ya kiyaye dokokin Allah, wa saddaqa bil husna, ya gaskata da kalmar da take mafi kyau, ita ce kalmar la ilaha illallah, to da sannu za mu hore masa, za mu sauƙaƙe mishi har ya kai ga sauki, wato har ya kai ga aljanna. Kamar yanda wanda ya juya baya, ya ƙaryata, ya yi rowa da abin da yake haƙƙi ne na Ubangiji a kansa, ya ƙaryata kalmar da take mafi kyau, ita ce kalmar tauhidi, to shi ma da sannu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani. Saboda haka kullum muyassarun lima khuliqala, kowanne Allah zai sauƙaƙe masa aiki irin na abin da aka halicce shi saboda shi. To saboda haka kaga hatta aljanna da wuta suna da asbab. To haka duk rayuwa take, ruko da asbab din yana daga cikin ibada. Barin ruko da asbab fata ne, kauce ma hanya ne. Fa kullu ma amara Allah bihi ibadahu min al-asbab fa huwa ibada, duk abinda Allah ya umarci bayi da shi na al-asbab, na ruko da sabubba, fa huwa ibada, to sai wannan ruko, sai wannan abu ibada ne. والتوكل مقرون بالعباده, توكلي كما ان حدا شي العباده, معنى رقون سو ده اسباب عباده ني, توكلي yana hada da shi da wannan ruku da asbab din. Shi yasa Allah yace fa'budhu wa tawakkal alayh, ka bautata masa, daga cikin bauta shine kai ruku da asbab, wa tawakkal alayh, sannan ka dogara gare shi, kai ruku da asbab sannan ka dogara gare shi. Shi yasa mutumin da yazo a arabin da yazo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana da yazo da taguwarsa a hannunsa, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqiluha am atawakkal, ya rasulullah in daura dabban nan ko kawai in dogara, ma'ana ya sake ta kawai ya dogara ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aqilha wa tawakkal, daure ta sannan ka dogara din, ma'ana ruko da sabab sannan kuma ka yi tawakkali din. Amma rashin riko da sabab abinda ya biyo bayan sine malamai suke kira at-tawakkul walaysa at-tawakkul, suna kiran shi at-tawakkul, ma'ana tawakkali na ƙarya ba na gaskiya ba. Haka nan Allah yana cewa qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata, kace shine ubangiji na, babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi. Daga cikin bautawa Allah da gaskiya akwai riko da sabubba. Alayhi tawakkaltu, gare shi na dogara shi kadai, wa ilayhi uni wa ilayhi mata, kuma zuwa gare shi ne nake tuba. Wa qawlu su'aib alayhi salam, da maganar annabi su'aib alayhi salam, alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni, gare shi na dogara kuma gare shi nake mayar da al'amurana. Saboda haka yana daga cikin riko da asbab al-inabatu ila Allah, komawa ga Allah. Ibn Taymiyyah yace wa minhum, daga cikin irin waɗannan mutane akwai qa'ifatun, wata kungiya daga cikin su, tattatrukul mustahabbat, sukan bar abin da yake mustahabbi, min al-a'mali na ayyuka duna al-wajibati, banda wajibi, fatanqutu bi qadri zalika, to gurgudan yadda za ta bar mustahabbi, gurgudan yadda daraja wannan kungiya zai rabu. Wa minhum qa'ifatun yaktaruna bima yahsul lahum min kharqi adatin, wasu kuma suna rutuwa da abin da suke gani yana faruwa gare su sabanin al'ada. Allah yana iya nuna, yana iya gudanar da wani abu sabanin al'ada a hannun wani bawa daga cikin bayinsa, sawa'un bawan nan mai masa biyayya ne ko mai masa ko mara yi masa biyayya ne, mumini ne ko fasiki ne, ko fajiri ne ko kafiri ne. Allah na iya gudanar da wani abu da ya saba al'ada a hannunsa. Idan mumini ne, dan ya zama masa wato ƙarfafa zuciya, wato ya ƙarfafa zuciyarsa da wannan, ya zama masa bushara. Idan kuma kafiri ne ko fajiri ko fasiki, idan Allah ya gudanar da wani abu wanda ya saba wa al'ada ta hannunsa, yakan yi haka dan ya zama jarraba, dan ya zama ibtila'i, kamar yanda zai gudanar da abubuwan da suka saba wa al'ada a hannun Dajjal. Dajjal musulmi ne, kafiri ne, yana daga cikin manya-manyan kafirai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta, amma zai gudanar da wasu abubuwa da suka saba wa al'ada a hannun Dajjal. Ya umarci fa ya'muru sama'an tumtir fa tumtir, ba haka manzo Allah ya ce mana ba? Ya umarci sama ta yi ruwa kuma ta yi ruwan. Wa ya'muru al-arda an tumbit fa tumbit, ya ce ƙasa ta fito da tsiranta, ta fito da tsiran nata. Wa yu'maru bi rajulin fa yunsharu bi minsharin nisfaini thumma yaqulu lahu qum fa yaqumu hayyan, ya sa a zo masa da mutum ya ce a tsaga shi da zarto, a raba shi gida biyu, a raba shi bangare biyu, kuma ya ce da shi ya tashi, sai tashi ya zo da wutarsa, ya zo da aljannarsa. Kana ga wuta nan balbal tana ci da bala'in da yake cikinta, ga aljanna nan da kayan daɗi da kayan moriya da yake cikinta, cito ga kuma abubuwan da ya yi, cito wanda ya yi imani da ni ga aljanna ya shige, wanda kuma ya yi imani da ni ba ga wutar da zan sa shi. To kaga wannan Allah ya gudanar da abubuwan da suke khawariqul ada ne a hannun wanda ba musulmi ba, dan ya zama ibtila'i, jarraba a ga mai imani na gaskiya, wanda imaninsa langa-langa ne sai ya bi shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, yake gargadin mu da kada idan Dajjal ya bayyana mu je inda yake, yace ya rantse da wanda ransa yake hannunsa, yake a hannunsa, mutum zai zo wajen Dajjal, zai tafi wajen Dajjal yana tsammanin shi mumini ne, ma'ana imaninsa yana da ƙarfi, babu abin da zai girgiza imaninsa, ya je yana zuwa ya waye gari cikin mabiyan Dajjal. Shi yasa ake cewa mumini ya guji mawaqi ash-shubuhat, duk guraren da suke da shubuha ya guje su, kada kawai ya ce aini imani na ina ya kafu, sahun gaba muke kullun a gurin karatuttuka, yaushe wani Dajjal kuma? A'a, ya'tihi ar-rajul wa huwa yadhunnu annahu mu'minun fayattabi'u, haka yazo a cikin hadisin Abi Dawud na Ibrahim ibn Husayn radiyallahu anhu, tun zai zo yana tsammanin shi mumini ne, sai waye gari cikin mabiyan Dajjal. to haka Allah yake yi ya gudanar da abu da wanda ya saba al'ada a hannun wani mutumin kirki, wani bawan Allah salihi, to wannan shi ake cewa karama. Shi ake cewa karama. Idan kuma ya gudana a hannun wani fajiri, wannan istidraji ne, talalaci. Sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah ce zai musu talalata inda ba su sani ba, kuma ina musu shifta ne amma kaidi na mai karfi ne. Saboda haka ashe kaga mai kiyasin karama ba shine kawai wani abu wanda ya saba al'ada ya faru a hannun wani mutum ba, shi kira a ce mai yana da karamomi. Dan kaga mutum yana tafiya akan ruwa, ka gan shi yana gudu a cikin iska, yana tsuntsu a sama, wannan ba shine yake nuna yana da karama ba, kuma waliyi ne. Sai idan ya zama na ayyukansa na zahiri sun yi dace da kitabu wa sunna, sai sun dace da kitabu wa sunna a wanda yake kan littafin Allah da sunnar ba'iki sallallahu alaihi wa sallama, Allah na iya gudanar da karama a hannunsa. Abinda ya gudana na saba al'ada a hannunsa shi za a kira karama. Wani ma shedanin fajirin kafirin ya iya ganin wani abu da ya saba al'ada a tare da shi, to ba za a ce kawai karama bane, dan an ga ya saba wa al'ada, sai an dube yanayin rayuwarsa da ibadarsa ya take. To wannan shi yasa wasu suka samu caccakuɗewar al'amura da suka zo batun karamomi, sai takaddun suka cakuɗe musu, suka rikice musu, suka kasa bambanci tsakanin karama da istidraji da Allah yake wa wasu bayinsa. Saboda haka wanda duk suka gan shi ya yi wani abun da ba su taɓa gani ba, ta hanyar tsafi ne, ta hanyar fa'ida ne, sai su ce waliyi ne, kuma yana da karamomi a gabanmu, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Shi kuma zai ta ɗora su akan abubuwan da suke kai na shaiɗan, na shaiɗana, abubuwan da yake so na shaiɗana suna binsa. To shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa wa minhum ta'ifatun yaghtaruna bima yahsulu lahum min kharqi 'adatin, suna ruduwa da wani abu da za su samu, da zai faru gare su wanda ya saba al'ada. Mislu mukashafatin, ko su yi wani abu na canki. Mukashafa kamar canke ne, shi ne wanda abinda malamai suke kira alfirasa. Mutum ne ya zo gurinka ya zauna, ya zura maka ido, bai ce da kai komai ba, sai kawai ka ce ina tsammanin yunwa kake ji, kuma abinci ka zo nema, bai maka magana ba, kana faɗar haka sai ya dace da yanayinsa, sai ce ƙwarai kuwa kamar ka san abin da yake raina. Wannan shi ne firasa, tana faruwa ga ɗaiɗaikunmu sautari. To waɗanda suke son su ɓatar da bayin Allah saboda su shehinai ne, idan haka ta faru sai ce to ai na gaya muku, sai ai waliyi ne, yana karanta abin da yake zuciya ne, yana karanta abin da yake zuciya, ai yana da mukashafa, yana da kashfu, ana masa kashfu. To wani sai ya rudu da irin wannan awistijabati da'watin mukhalifatin al'ada, ko amsa masa wata addu'a da ta saba al'ada. Gobara ce ta tashi a gida, an saba idan gobara ta tashi shine a nemo masu kashewa, a nemo ruwa, a nemo yan kwana-kwana a kashe. Ana zuwa ce ku tsaya ku tsaya, sai daga hannu ya addu'a, sai an ga wuta tana ta mutu. Kaga an amsa masa wata addu'a a wani abu da ya saba a al'ada a gani, a ga irin wannan. To wani daga nan sai ya rudu da ire-iren wannan, fa yashtagilu ahaduhum bi hadhihi al-umur, dan haka sai wannan abubuwan da su shagaltar da shi. Amma umiru min al-ibadati wa shukr, sai kaga harkar ibadar ya watsar da ita, harkar godiya ga Allah ya watsar da ita. Shi wannan ba daidai bane. Yasa Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa An-Nubuwwat, amma ba tana faruwa bane saboda mutane sun zama sun fi kowa tsarki a lokacin, a saboda suna buƙatar wani abun da zai ƙara dan ƙarfafa musu zuciya. Ka ganka cikin wani rintsi, cikin wani hadari da ka sakankance ka halaka, ka daga hannu ka roki Allah, Allah ya tsamar da kai, karama ce. Kuma ya yi maka haka don ka ƙara imani da shi, ka ƙara yadda da cewa shi ne mai taimakawa, shi ne mai yi, shi ne mai bayarwa, kuma kusa yake da kai duk sanda ka mai da al'amari gare shi, zai ansa maka. Don haka buƙatuwarka gare shi da buƙatuwar ƙarfafa imaninka shi yasa Ubangiji ya hore maka wannan karama.
shi yasa Ibn Taymiyyah ce dan haka karama ba ta yi yawa a zamanin sahabbai ba, ba za ka ta ji ana cewa ga karamomin Sayyidina Umar ba, karamomin Sayyidina Abubakar, karamomin, saboda su ƙarfin imaninsu da kusantar su da hasken annabci ya wadatar da su, ba sa buƙatar wasu abubuwan da za su ƙarfafe su kuma. Saɓanin mu muna yin nisa da hasken, domin zamani yana ƙara nisa da zamanin annabta, hasken yana ƙara yin ƙasa, kamar yadda kana ƙara nisa da fitila hasken na rabuwa. Shi yasa zamanin sahabbai yafi kowane haske, sannan sai zamanin tabi'ai, sannan sai zamanin atba'ut tabi'in. Haka ana yiwowa ana tahowa kuma hasken yana raguwa. To hasken, gwargwadon raguwar hasken, gwargwadon buƙatar mu da abubuwan da za su ƙarfafi zuciyar mu. To shi yasa yace karama ta fi yawa a cikin tabi'ai sama da sahabbai, kamar yadda ta fi yawa a cikin atba'ut tabi'in sama da tabi'ai, saboda a lokacin muminai suna buƙatar abubuwan da zai ƙarfafi zukatansu. To ashe kaga wannan shine amfanin karama, ka ƙara jin kusanci ga Allah, ba ka ɗaura wani girman kai ka ɗora kanka ba. Shi yasa bayan Allah har kullum ba sa ruɗuwa, ba sa ruɗuwa dan an gaya musu wani abu, sawa'un wanda yake karamci ne Allah ya yi musu, wasu ma ƙara tsorata su yake yi, ƙara tsorata su yake yi. To saboda al'amura sun ƙara nisa, mun ƙara nisa da wannan hasken, shi kuma shaidan ya samu kafofin da zai shigo cikinmu, saboda haka sai ta zuzuta abubuwa, abinda ma ba karamar ba sai ya mai da shi karamar, kuma ya zo da wasu ƙarerayi don a gina su akan cewa karamomi ne. Bayi na Allah na ƙware wannan baya ruɗa su. Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana gaya mana, yake cewa wasu mutane biyu sun zo sun same shi, suka ce da shi, ya Abul Abbas, mun gode maka da taimakon da kai mana, muna godiya, Allah ya saka maka da alkhairi, ka cece mu daga halakar da muka sakankance kawai mun bada cikinta. Ibn Taymiyyah ya ce, me ya faru, menene ya faru? Suka ce, ah, Sheikh, haka manta, muna cikin daji, ƙanƙurumin daji, ba ɗan adam gaba ko baya, muka zo muka abin da guzuri ya yanke mana, ba ruwa, ba abinci, ba alamar gida gaba ko baya, muna cikin kawai jiran tsammanin kawai mutuwa ta zo ta tafi da mu, sai ga ka zo mana da abinci da abin sha, muka ci muka ƙoshi, wannan ta sa muka samu tsira. To kaddara wani shehi ne irin namu na zamani, me kake zaton za a yi a nan gurin? Ai kaga zai tsiya, ai daga nan kuma kaga likafa ta ci gaba, jarinsa ya ƙara yawa. Ce, to ai da mun haka mu muke mu waliyan Allah, aikin da Allah ya ɗora mana kenan. Ibn Taymiyyah yana ji ya ce, ku tsaya, ni ba ni ban taimake ku ba, kuma ba ni ba ne, ku tabbata shaidan ne, shaidan ne yake so ya halaka ku, domin idan ya yi muku haka za ku ɗauki wasu aƙidu ku jingina gare ni, nan gaba ma ku daina kiran sunan Allah, in kun je ku cikin wani bala'i kawai ku kirawo Ibn Taymiyyah. Ya ce, to ba ni ba ne. To waɗannan su ne ulama'ur rabbaniyun. Ya ce, ba ni ba ne. Wata rana Sheikh Nasiruddin Al-Albani, watakila wasu sun ji kaset ɗin, wata mata ta bugo masa waya daga Algeria, bayan ta gaishe shi ta ce, ya Sheikh, ce na yi mafarki na ganka tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna tafiya tare. Yana jin haka sai fashe da kuka, wanda duk zai ji kasa ɗin sai fashe da kuka, bai ƙara cewa komai ba, abinda yake cewa, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulu waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, kada ka kama ni da irin maganganun da suke yi, kada ka kama ni da maganganunsu, ka gafarta min abinda nake yi wanda basu sani ba, ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani. Daga wannan kalma bai ƙara wata ba. Kaddara wani shehi ne a nan Kano, wani shehi wani ya zo, kuma ina jin tsara masa akai, ya zo ce shehi ina ta roƙon Allah in ga manzon Allah, ina ta yi kullun na kwanta sai in ganka, maimakon in ga manzon Allah gobe ma zan kwanta in yi ta roƙon Allah, amma da nayi bacci kai zan gani. To ni na rasa yadda zan yi. Shehi kai din ne manzon Allah ko kai a gani dai ne, bazan ga manzon Allah ba, kai zai kai bazan ga manzon Allah bane, kai zan yi ta gani ko kai ne manzon Allah. Shehi kawai ya sadda kai ya ce ai shi ka gani kuma daga ka ji wannan mutum ƙarya yake, kawai an zo an so a tilawa shehi ƙasa a ɗora shi. Saboda haka wannan shi yake nuna maka bambanci tsakanin al-ulama'ur rabbaniyun, malamai na Allah, da kuma ulama'ur su miyagun malamai. To shi yasa Ibn Taymiyyah yake wasu na ruɗuwa da abubuwan da suke samu ko suke gani wanda ya saba wa al'ada, ko a ansa musu addu'a, ko su canki wani abu, sai su rudu da wannan, don haka sai su manta da abinda Allah ya umarce su da shi na bautarsa, su manta da abinda Allah ya umarce su da shi na godiya gare shi. Yace fa hadhihi al-umur, irin waɗannan abubba wa nahwiha, da kwatankwacin su, kaseeran ma ta'ridu li ahli as-suluki wa at-tawajjuh, da dama takan kasance ga masu komawa su ce za su yi ta ibada, su yi ta fuskantar da ransu da zuciyarsu ga Allah. To wasu suna shiga harkar ibadan ne domin su kai wannan matsayin, wani yakan shiga harkar ibada ya shiga wannan muridan da zikirran da waye da waye, wai shi yana son ya zama waliyi, daga waliyi kuma ya ta samun makamai iri-iri na walittaka din, har ya kai mukami na ƙarshe wanda shine al-gausu, wanda Allah yake tattara ayyukansa gaba ɗaya danƙa masa, ce al-gausu ko al-qutubu, shine wanda gaba ɗaya Allah yake tattara komai na aikin sa ya danƙa gausi. Gausi kwaya ɗaya ne a autad guda hudu ne, abdal ina jin guda 70 ne, abdal guda 40, nujaba guda 70, wai su waɗannan waliyan kullum akwai su, sai dai kawai na ɓoye ne. To gausi shi ne babban su, shi gaba ɗaya Allah yake tattara abubuwan sa gaba ɗaya, yin ruwan sama, saukar da fitar da tsirrai, tayar da guguwa, mutuwa, kashewa, haihuwa, waye duk ya danka gausi. Duk wanda kaga an sa masa suna gausi, ma'anarsa kenan. To kaga bai halatta ka duba wani ƙato ka ce masa gausi ba, bai halatta ba. Dan wannan shine mukamin da ka tila masa, a je a duba littattafan sufaye a ga me ake nufi da gausi. To shi kwaya ɗaya ne, sauran ana rarraba ayyukan su. Autadu guda hudu ne a rukunan duniya suke, ɗaya a kudu, ɗaya a arewa, ɗaya a gabas, ɗaya a yamma, suna riƙe da duniyar su kuma. To ina jin shi gausu din shi yake rarraba musu ayyukan. To wasu suna shiga harkar wannan dan wai su kai wannan matsayin. Ibn Taymiyyah ce wa innama yanju al-'abdu minha bi mulazamati amri Allah, bawa yana kubuta daga irin waɗannan abubuwan da suka faru ta hanyar lazimtar umarnin Allah, allazi ba'atha bihi rasulahu, umarnin da Allah ya aika da manzonsa da shi, fi kulli waqtin, a kowane lokaci, ma'ana a kowane lokaci ya zama yana kankame da sunna, wannan shi zai tsirar da shi, shi zai tsirar da shi daga fadawa cikin irin waɗancan ramuka. Kama qala az-Zuhri, kamar yanda Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, ɗaya daga cikin limaman tabi'ai, ƙara su hijirar manzon Allah tana 124, wasu ke da 5, wasu ke da 6, yana daga cikin manyan malaman Imam Malik. Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim yana cewa kana man mazamin salafina, waɗanda suka gabace mu salaf ɗinmu, waɗanda suka gabace mu na ƙwarai, shi tabi'i ne suwa kenan sahabbai da manyan tabi'ai yaquluna suna cewa ali atisamu bis sunnati najah kankame wa sunna shine hanyar kubuta shine hanyar tsira rike sunna wannan ita ce hanyar tsira abinda muka ji suna faɗa kenan to rike sunna ba rike wani abu ba ibn taymiya ya ce wa zalika anna sunnata saboda me saboda sunna kama qala malik rahimahullah kamar yadda imamu malik Allah ya ji kansa yake cewa ita sunna mislu safinatu nuh kamar jirgin annabi nuhu ce man rakibaha naja wanda ya hau jirgin nan ya tsira wa man takhallafa anha wanda ya koma baya kirwa ya hau a tafi da shi gari kasa ya nitsi to haka sunna take wanda ya shigo sunna ya shigo jirgin ruwa da zai tserar da shi da zai kubutar da shi daga tufanin halaka wanda kuma ya ki zuwa ya shiga sunna a tafi da shi to shi kenan zai halaka cikin tufanin halaka
والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما أن لا يعبد إلا الله الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله بوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة
ابن تيمية يكتب بدأ شيئا والعبادة عبادة وان دعاكن تنيه لتافن والطاعة دبيية والاستقامة دعاها وكان هنيا توتر ولزوم الصراط المستقيم دلزم ترهنيا مدينيتيا ونحو ذلك من الأسماء إذا سونا إلى إلى وطنن مقصودها واحد دم نفسه دعا دم نفاته أتي عبادة أتي دعا أتي استقامة أتي لزوم الصراط دك أبو دعاكي نفي ولها أصلاني تو عبادة ننتنا دتوشي قدابيو تنا دشكاشكي قدابيو أحدهما شكي نفركو أن لا يعبد إلا الله كدا أبوتا وكواسي الله وانا شيكي كورا شركة دكا وانا أبونا يكي سوننسا شركة سواء شركة ببا كوك رما شركة تدولني أكاكا بيتنك تكي إبادة نبي أن يعبد بما أمر وشرع أبوتا تامسا دا أبونا يؤمرني يشرع أنت لا بغير ذلك بعد وانا أبدا ببا من الأهواء وتنسكر أكوي قالي من الأهواء والظنون والبدع واتو أبوت تامسا تهنير واتو أبوت تامسا تأبن دي أمرني دشي كما يشار أنت با أبوت تامسا تهنير بن سنزوشي أبا كو أبوت تامسا تهنير بن زتو كو أبوت تامسا تهنير بدع قال تعالى الله يتي فمن كان يرجو لقاء ربه وندكي فاتن سادوا دا أبنجي جنسا wato saduwarsa da ubangijinsa ta yi kyau fal ya'mal amalan salihan to yayi aiki na kwarai ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كدا يا هذا وني cikin bauta kada ya hada wani da ubangijinsa cikin bautar sa sai Allah madaukakin sarki ya faɗi sharuɗa guda biyu na farko ya zama aikin sa salih aikin sa ya zama na ƙwarai nagari aiki nagari shine wanda yake tafiya kan mizanin sunna kan mizanin shari'a sannan abu nabi yace wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kaga waɗannan sune tushe guda biyu da ibnu taymiya sharuɗa guda biyu da ibnu taymiya ya ambata haka nan Allah yana cewa bala man aslama wajhahu lillahi وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم وانده دوك يميك فسكر سجا الله كوي وانده شيني توحيده يتنطن تبوتاق الله شيكده يي استسلامي يي سرنداق الله وهو محسن ينامي كوتي ينامي أيكة أبوه وانده سكي كاواوا وانده كم وانده شيني العمل الصالح دم. العمل الصالح كم أبا زماك كاوا sai idan ya zama bisa doren sunna bisa doren alqur'ani da hadisi falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su abinda za su je su iske wala hum yahzanuna kuma za su yi bakin cikin abinda suka bari a nan duniya ba haka nan Allah ya ce wa man ahsanu dinan waye yafi kyan addini mimman aslama wajhahu kamar wanda ya miƙa fuskarsa ya miƙa kansa gaba ɗaya lillahi ga Allah kaga wannan shi yake kore shirka duka وهو محسن كما ينا مي كيوتتاوا cikin aikin sa yana mai aikin aikin kyautayi wannan shine al'amalu salih din wanda kuma sai ya zama bisa ga doren sunna yake zama aiki na ƙwarai kaga sharuɗan bi kenan wattaba millata ibrahima hanifa sannan ya bi hanyar addinin annabi ibrahim wanda yake hanifan wanda yake karkacewa dukkan aikin shirka wattakhadha allah ibrahima khalila kuma allah ya rike ibrahim a matsayin badadai fal amalu salih huwa al ihsan aiki na ƙwarai shine kyautatawa wa huwa fi'lul hasanati shine mutun ya aikata ayyukan ƙwarai kuwa hiya ma ahabbahu Allahu wa rasuluhu sune abinda Allah yake so manzansa yake so wato duk aikin da zaka kirawo ibada dole ka kawo hujjar da take nuna Allah yana san abin manzo Allah yana san abin idan baka da wani dalili daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake hukunta cewa Allah yana san abin nan kuma manzansa yana san abin nan to abin ya zama bid'a ba addini bane wa huwa ma amara bihi amra ijabin aw istihbab shine abinda Allah ya umarni ayi ko dai umarni na wajibi ko kuma umarni na mustahabbi kayi shi tilas ko kayi shi bisa ga tadawwi wannan shine ibada duk abinda kuma za a kirawo shi ibada in ma ya zama wajibi in ma ya zama mustahabbi baya zama mustahabbi domin kalmar mustahab ma'anarta a Hausa shine abinda ake so waye yake so Allah da manzansa shi yasa duk wani abu da za a ce kaza mustahabbi ne amma ba tare da nassi daga alqur'ani ko sunna ba bai zama mustahabbi duk wani abu da za a rubuta a littafi a ce mustahabbi ne to waye ya so abin ya zama mustahabbi Allah ne da manzansa in su ne eh mustahabbin ne in ba su bane to ko waye yake san abin ba mustahabbi bane dan da dama wasu ba sa bambance tsakanin mustahabbi wasu sun dauka ai shi mustahabbi ko ba nasi ka ya iya zama mustahabbi saboda haka sai kaga wasu abubuwa ana yin su na bid'a idan aka yi tsawa shi to ai mustahabbi aka ce ba a ci tilas ba ai mustahabbi aka ce ma'ana ka iya bari eh to in mustahabbi aka ce ma'anar mustahabbi ana so shine kalmar mustahabbi take nufi ana san abun so to waye yake so ga yamu to kaga anan ne za a yi tsiyar in ya ce maka Allah da manzansa ne suke so to a ina ya suka fada alqur'ani ko sunna kawo inda suka ce abu kaza yana da kyau ku yi to in aka rasa anan to waye yake san ai malam wani ne ya rubuta to shine yake san abin kenan to wannan bai zama mustahabbi a addinance ba mustahabbin shi malamin ne kuma wannan ba zai zama ibada ba to shi yasa ake rikici da ahlus sunna da saurata man ana karanta littafin hukunci dan za a jero wasu abubuwa ita cewa mustahabbi amma ba nassi to sai su dinga kakkare abin to ai daman ba a ce wajibi ba ai ba a ce tilas kai ba ai in kaga dama ne kai in ba ga dama ba ka bari ai daman mustahabbi aka ce to ai anan kalmar mustahabbin zaka fassara ana so to waye ke so to shikenan Allah ne da manzon suke so kawo nassi a'a ba a samu nassi Allah da manzon suna sa abin ba to ba mustahabbi bane fa ma kana min albida'i fi ddini ibnu taymiya ce duk wani abin da yake bid'a a addini allati laysat fil kitabi wala fi sahih sunna ana da ya karfafa maka ya kara fassara maka me bid'ar ba yana nufin akwai wata bid'a kuma alqur'ani da sunna ba, akwai wata bid'a da ba ta alqur'ani da ba ta sunna. Yana so fassara maka bid'a shine abinda baya alqur'ani baya sunnar kuma da sunan ibada, wala fi sahihi sunna, baya cikin sahihiyar sunna, wato sahihin hadisi. Wato kaga koda yazo cikin zai iya samu sa cikin hadisi wanda ba sahihi ba, wannan bai sa ya zama sunna, bai sa ya zama ibada, dan an same shi a hadisi wanda ba sahihi ba. Don haka akwai wasu abubuwa da malamai suka hukunta musu da cewa bid'a ne, amma za ka same su cikin wasu rubabbun hadisai. To waɗannan rubabbun hadisai ba za su iya taimakawa abin bai zama sunna, komin yawan hadisan ba za su taimaki abin ya zama sunna ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya togace ce sahihu sunna, fa innaha wa in qalaha man qalaha, koda mai fadar abin ya fada, wa amila biha man amila, ko wani yayi aiki da abin, laysat mashru'a, to ba za ta zama shari'a ba. Koda malami, babban malami da aka yadda da shi a duniyar ilimi, ana karban maganganun sa, ana aiki a dalil tattafan sa, ya fadi maganar amma kuma ba ta da madogara a cikin alqur'ani, ba ta da madogara a sunna, to sunan ta bid'a. Ya rage kai masa uzuri, ta yiwu shi ya zaci hadisan sahihai ne, shi yasa yayi fatawa da abin, an gane ko? Ta yi kai masa uzuri da wannan, amma mu tunda mun fahimta ta hanyar abinda malamai suka rubuta ire-irensa cewa hadisan nan ba su inganta ba, ba mu da hujja mu kuma mu ci gaba da aiki da wannan abin, koda shi ya fada, koda shi ya aiki da abin. Yanzu kamar salatul raga'ib, wata sallah da ake yi a nisfu sha'ban, in sha'ban ya raba tsaka, akwai wata sallah da ake yi salatul raga'ib. Salatul raga'ib din nan ta zo a wasu rubabbun hadisai na ƙarya, an samu a wasu lokuta duk sanda nisfu sha'ban ya zo sai an raya wannan sallah, musamman a Sham sai an yi wannan sallar. To sai wasu malamai suka fito suka ce ba za a yi ba, bid'a ce, irin su Izzuddin ibn Abdussalam wanda ake cewa sultanul ulama, ya fito ya ce bid'a ce a daina yi. A lokacin akwai babban malamin hadisin nan, Ibn Salah malami ne, ana daga cikin malaman hadisi, ya taso mutanensa ana yi, sai ya raka su ake yi da shi, tare da cewa ya karanta hadisan ba su da kyau, amma ya kasa fada musu gaskiya cewa su bari wannan sallar, saboda wani lokaci bulalar jama'a tana da barazana, in ka kalli jama'a kaga yawansu duk abin duk kowa ya yadda da abin nan, to ba kowa yake iya fasa kwayace abin nan ba da kyau, sai jarumin gaske. Saboda haka duk sanda nisfu sha'ban ya raba tsaka, za a je a yi sallar kuma da shi. Sai Izzuddin ibn Abdussalam malami ne a lokacinsa, shi ma a Sham, sai zai huduba ya ruguje wannan sallar, ya ce bid'a ce. To shi ne a lokacin idanuwa suka koma kan Ibn Salah, mai zai ce, tunda da shi ake yi kuma shi malami ne, ga wani dan uwansa malami ya ce bid'a ce. To shi ne Ibn Salah ya shiga kame-kame, ya ce to ai ya yarda hadisan duk ba su da kyau, ya amince. Wannan shi ne abinda ilimi dole ya hukunta, kuma ba san zuciya irin tamu ta yanzu. Da wani ai dagewa zai ce shi bai yadda ba, annabi ya faɗa, ya yadda ya ɗauki nauyin dalar ƙaryar da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kan shi ya faɗa a gaban jama'arsa. Ibn Salah ya ce wannan hadisai ba su inganta ba, raunana ne. To amma in aka duba ai sallah ake yi, sallah kuma ai ba Allah ya ce ai sallah ba, aqimus salata ara'aita allazi yanha 'abdan idza salla. To tunda dai sallah ake yi, a kyale mutane su yi sallah, ai ibada ce. Kuma in kana su yin wannan ibadar wacce take da dan tushe ma, ai sai su yi wani abun kuma da ba baya da tushe. To shine suka yi ta musajala. Ibn Abdussalam yana cewa kai dai ka ji tsoron Allah kawai, saboda ka ganka cikin su, ka waye kai waye gari, ka samu kanka tsundum a tsakiyar su, kana jin kunyar ka fito, amma kai ma ka san wannan bid'a ce. Yana nan littafin an buga shi da maganar Ibn Salah da na Izzuddin Ibn Abdussalam. To shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa, yake gaya mana, yake cewa wa in qalaha man qalaha, dan kanka zo ka ce to ai akwai alittafi kaza, ya za ka ce bid'a ne? Ce koda akwai alittafi kaza, ko ka zo ka ce ai malam wani ma yayi aiki da abin, shi yasa ya ce wa amila biha man amila, koda wani yayi aiki da abin, laysat mashru'a, ba za ta zama shari'a ba. Fa inna Allah la yuhibbuha wala rasuluhu, Allah baya san abin, kuma manzo Allah baya san bid'a. فلا تكون من الحسنات بذات تقضى ما تكون أيكابا ولا من العمل الصالح وأيكين قريه كما أن من يعمل ما لا يجوز كما رين دوان ديكي أيكين أبين دبي هلتبا كالفواهش والظلم كما أيكين الفاشا كوزالنشي بذات تبا شواء أبين ديكي حسنا بن أيكين قريه ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح تو يد ودن شان أبوه وذاس ودن أبوه ودن الفاشا دزالنشي da rashin gaskiya ba za su zama aikin kwarai ba to haka bid'a ma ba ta zama aikin kwarai ba kaga kenan a wurin ibnu taymiya babu wani abu sunan shi albid'a hasana albid'atul hasana babu shi cha ko ta bid'a amma mai kyau bid'a kalma ce ta duk sanda aka ce bid'a addini kalma ce ta muni kalma ce ta aibi kuma sai ka kara mata hal hasana ya zai yi hadu ka kamar jam'i ne bainal mutanaqidai ka ce abu baya da kyau kuma mai kyau ba zai yiwu ba saboda haka inda bid'a ne a addini to baya da kyau matsalan musulmi inda aka ce su yi bid'ar ba a dan suke yin ta ba kai bid'a cikin harkar rayuwa ta duniya ka kago mana wasu abubuwa muna fama da bala'in daukewar wuta da waye ka kago mana injina da za su wadatar da mu mana dan anan ake son kai bid'a ga arna suna ta mallakan makamai suna tsorata duniyar musulmi shiga ka kago wasu abubuwa da ba wanda ya riga ka gano su dan aka ce kai bid'a amma sai aka bar inda ya kamata a bid'ar sai aka shigo cikin addini anan ake kago wasu abubuwa kai ka ce an gama da ayyukan addini ne ka kaf mutane suna zaunin zaman jira an gama da waɗanda ake da su muna jiran a kawo sababbi mu runguma shi yasa malaman da suka yi tsawa akan aiki da hadisi da'ifi suka ce to kai da kake daliban hadisi da'ifi kai aiki da shi ka gama da sahihan ne ka gama da hadisan Bukhari Muslim ka laliba kaga babu wanda ya rage sai kuma ka je neman wani ayi maka uzuri ce a to ai aiki yake so to amma ga sunan barjak azkar cikin azkar azkarul yawmi wal laila guda nawa muke yi ba mu gama ba amma ko mun je muna neman wai ai ya halatta aiki da hadisi da ifi to babu wani aiki da hadisi da ifi babu wani aiki da wani hadisi da ifi matukar an ce hadisi da ifi ne kai a ji shi babu mutum a ce ya halatta ai a tsoratar a razanar ai waye a kwadaitar a iya yi da hadisi da ifi wa zaka kwadaitar da hadisi da ifi su wanda suka ce kai aiki da shi sun kawo su sharuɗa na in ka tsaya ka kalle su to aikin ba zai yiwu ba an ce na farko in zaka yi aiki da shi ka dauka manzo Allah ne ya fada kada ka kudirce manzo Allah ya fadi magana haka tun ganin me kake yi kenan annabi kuma aka ce kada kai a fili kai a koyi kai a koyi kai a ganka to duk ibada da zaka ji kana boye ta ai ba ibada bace kai da ake so kai dan mutane su koyi da kai aka ce aka kai a koyi ya zama yana da tushe daga alqur'ani da su to yana tushe daga alqur'ani da su na shikenan ka rike tushen ka saki reshen wa amma qawluhu wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada inda Allah ya ce kada ya hada wani da tare da ubangijin sa cikin bautar sa wa qawluhu aslama wajhahu fa huwa ikhlasud din lillah duk wannan yana nuna ikhlasi kai abu dan Allah shi kadai wa kana umar ibn al-khattab umar Allah ya dada shi yana cewa allahumma ij'al amali kulluhu salihan ya ubangiji ka sanya dukkan ayyukana su zama dan abin nan nagari waj'alhu liwajhika khalisan kuma ka sanya aiki na gaba daya zan dan kai kawai nayi wala taj'al li ahadin fihi shay'an kada ka sanya ma wani rabo a cikin sa wa qala al-fudail ibn iyad dai ne daga cikin manyan malamai wadanda suka shahara wajen gudun duniya ana kiran shi imamul haram saboda ya barko ina ya koma can harami na makka a can yake ibada a can yake harkokin ibadarsa an yi ijma'i akan cewa mutumin kirki ne mutumin kwarai ne yana cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amal inda Allah yake cewa ya halicci sammai da kasai da kasa don ya jarrabe ku wane ne yafi kyan aiki daga cikin ku kala yace akhlasu huwa aswabuhu waye ne yafi aiki mafi ikhlasi a cikin ku waye yafi aiki mafi zama daidai a cikin ku shi yasa Allah yayi ku don ya ga waye yake aikin sa da ikhlasi waye yake aikin sa daidai kalu sai suka ce ya aba ali ma akhlasu aswabuhu wanne aiki ne yake mafi ikhlasi wanne ne ko yake mafi daidai kala idza kana al-amal khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki idan ya kasance an yi shi dan Allah kawai amma ba daidai yake ba to ba za a karba ba wa in kana sawaba in kuma bisa daidai bisa hanya yake walam yakun khalisan bai zama dan Allah kawai ba lam yuqbal nan ma ba za a karba ba hatta yakuna khalisan sawaban sai ya hada sharuɗin biyu ya zama dan Allah kuma daidai wal khalisu wanda yake dan Allah an yakuna lillahi zan dan Allah kawai akai shi shine mai ikhlasi was sawabu an yakuna ala sunna yace kuma wanda ake nufi daidai shine ya kasance bisa ga sunna. Kaga waɗannan sune sharuɗan da Ibn Taymiyyah yake ambata. Saboda haka zamu ga duk abubuwan da Ibn Taymiyyah yake faɗa anan kokari yake kawo aya ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da su tabbatar da abin da yake faɗa, ba maganganu ne yake yi da ka ba. Saboda haka duk wanda ya lazinci karanta littafai Ibn Taymiyyah zai ga ya sha bamban da kowane irin littafi da kake karantawa. Littafai ne ana tafiya da dalili, komai ya faɗa yana kokari ya kawo maka inda Allah ya faɗa abin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya kawo maka fahimtar magabata na farko sahabbai da tabi'ai ga abin da su ma suke cewa akan wannan matsala. Allah madaukakin sarki ya mana gamda katar, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Game da mutumin da bai samu sallar juma'a ba, shin mutum zai iya yin juma'a a cikin masallacin wato sallar azhar ko kuma sai ya je gida? Wanda bai samu sallar juma'a ba sai ya sallaci azhar raka'a 4 sawa'un anan gurin anan masallacin ko kuma a gida, duk ɗaya ne. Wanda bai samu sallar juma'a ba, to ba juma'a zai yi ba, azhar ne zai yi. Jam'i kake cewa za su iya yin jam'i. Wannan yana koma ga wata matsala daban, masallacin da yake da limami ratibi ana yin jam'i bi ko ba a yi, an koma wannan matsalar ne. Amma dai su za su iya sallar jam'i din ta azhar. Idan mutum ya mutu kafin bayyanar dajjal, to shin dajjal zai iya tayar da shi? To ai shi dajjal yana ya sa a kamo mai rai ne ya kashe don a ga san yadda zai tayar da shi din, ba wai na kaburra zai ta bi ba yana tayarwa. Shi akwai wata kalma da 'yan siyasa ko da yaushe suke faɗa, kowa sai ya dinga faɗa game da jam'iyyarsa, yana cewa jirgin Annabi Nuhu ne wanda ya hau ya tsira, wanda kuma bai hau ba to ya nitsi ya halaka. Ce wannan ma iya daukar shi cikin izgili ga addini? Waɗannan jahilai ne, ba san addini ba. Kuma wannan akasin yawanci jam'iyyun siyasa akasin jirgin Annabi Nuhu din ne, wanda bai hau din ba shi zai tsira, wanda ya hau din kuma shi zai ya nitsi a ciki. Saboda haka wannan jahilci ne da rashin sanin addini. Ya kamata su fahimci haka din ba shi ne daidai ba, suna nufin wanda ya shigo cikin jam'iyyar su shi za a ci zaɓe a yi sama da faɗi a yi satar kuɗin jama'a da shi, wanda ko bai shigo ba to shi ba zai samu wannan damar ba, shi ne kawai suke nufi. Wani kuma ya ce a ƙara masa bayani akan gausi, ba sai an tsaya ana ta bayani gausi. Mun ce gausi shi ne wanda suka ce Allah ya tattara aikinsa gaba ɗaya danƙa masa. Akwai wani ɗan uwa ya kawo wani wando ko wani yanki na wani wando wanda samari suke sawa yanzu ana ado da shi, wato ya ɗu cikin samari da dama ana sa shi, wanda a jikin aljihunsa akwai abin da yake rubutu ne wanda in ka tsaya ka lura ka ƙura ido za ka kamar Allahu aka rubuta, kuma ka iya karanta ƙasansa da Allahu Muhammadu, wanda kuma aljihu ne za a sashi a duwawu a nan ake zama a kai. To irin waɗannan suna ta maimaituwa, galibi ana ta yawan faɗakarwa a kansu. A sharri na maƙiya addini Yahudawa yana da yawa, kuma abinda ya jawo suke irin waɗannan wato sun karanta hankalin musulmi, wato musulmi ba sa tunani da hankulansu, don haka za a yi abubuwan da za su ɓuya gare su ba za su gane ba. Abinda kake ji kana girmamawa kana ɗaukar shi da muhimmanci, za a kawo maka shi ta wata siga kai ta wulaƙanta shi baka sani ba. Saboda haka kalmar Allahu rubutu ne da kuke girmamawa, don cewa shi ba bai hude ai a addininsa akwai Allahu din yana girmama shi. To amma da wannan siga ta wannan rubutu wani abu ne da kai musulmi kake girmama wannan, to bara ya kawo maka shi a cikin wani yanayi tunda kai ka rudu da abin da yake zuwa daga bangaren sa, kuma kana karɓar duk abin da yazo daga gare shi ido rufe, to bara ya amfani da wannan kai kuma ya ta jefa ka cikin abin da zaka yi ta wulakanta addinin ka baka sani ba, kai ta wulakanta abin da kake jin girman sa a zuciyar ka baka sani ba. Saboda haka kaga ashe wajibin da yake kan kowane musulmi musamman yan kasuwa su faɗa ko akan abubuwan da suke sayarwa, musamman irin kayayyakin sawa da irin takalma ya kamata a faɗaku a san menene ake mu'amala da shi, waɗannan irin abubuwa ne za a sayarwa jama'a, yaya yanayinsu yake. kada ido ya rufe dukiya ta rufe mana ido. Don haka irin wannan duk wanda yake da irin wannan wando sai yage aljihun, yage aljihun ya yar abin nan ya kona. Allah madaukakin sarki ya tsare mana addinin mu, Allah madaukakin sarki ya mana gamda katar daura bisa ga hanya tutar. To yana da kyau mu dinga kashe wayan mu, musamman ma wasu suna sanya kada kade, kaji wani kida yana tashi kamar kana saban gari, kuma sai kaje shi a masallaci. Wato da a ce a shekarun baya, ba ma da juma'a ba, ka aje can wajen sahabbai shekaru 10 ko 20 da suka wuce, a ce ma wani ai dan koyro zai zo masallaci yayi kida yayi waka ba zai yadda ba. Ko a ce su Bob Marley su Michael Jackson za su kida da waka a cikin masallatai ba za a yadda ba, da kai mahaukaci ne, wa me zai kama Mali cikin masallaci? Sai gashi yanzu suna yi a masallacin harami na Makka da na Madina, liman yana karatun sallah ko yayi ruku'u kawai sai kaji Ummu Kulsum tana waka, sai kaji mawaƙiya tana rera waka a cikin aljihun wani. To ina wannan irin bala'i? Saboda kaga matsalar technology da ba musulmi ba kenan, ba musulmin technology ba, da yake kwakwalwar da take wannan ita ba ta sallah, ba ruwanta da sallah, ba ruwanta da karatun Qur'ani, ba ruwanta da zikiri, ita wannan shine zikirin, shine sallar. Don haka yayi daidai da abin da shi yayi daidai da rayuwarsa, ba daidai da rayuwarka ba. Wasu maimako wai suna son su canza abin, su masa su gyara shi a maida shi musulmin abu, sai sa karatun Qur'ani limamin harami. Wannan ma kuskure ne, da wanda zai sa waka, da wanda zai sa karatun Qur'ani ko kiran sallah, wannan duk sun yi kuskure. Karatun Qur'ani ya fi ƙarfin ka sanya shi wani sauti ne da zai dinga tunatar da kai ana kiranka. Qur'ani ya fi ƙarfin haka. Qur'ani Allah ya saukar da shi li yadabbaru ayati, dan ku yi tintintini kan ayoyinsa. Karanta shi lada ne, karanta shi ibada ne, ya za ka mai da shi kawai wani sauti na tunatarwa, na faɗakarwa kamar ƙararrawa? Sauraka bai dace ba. Kaji an ɗauko aya ba a kai ta ƙarshe ba, kai kuma kana so sauri ka ansa kiran ka da yanke, sai ya daɗe aya. Anti ashhadu anna sai daɗe. To kaga wannan ai kuskure ne, dan shi ba wannan ya dame shi ba, ba wai a kai ƙarshen maganar ba, ba wai ya saurari maganar da ake yi a cikin wannan sauti ba, a shi ya karɓa kira shine a gabansa. Shi yasa malamai suke ta faɗakarwa hatta irin waya haka, abin nan inda zaka buga wani central abin nan call, kaje lokacin da kake jiran a karɓa call ɗinka sai a sa ma karatun Qur'ani. To shi wannan karatun Qur'anin ba wai an sa ma shi dan kaji ba, a'a dan dai wai ka jira. Saboda ka an ɗauki Al-Qur'ani daga manufarsa, kamar wanda za su suke rubuta Al-Qur'ani a garu ko a masallaci ko a gida ko a abin nan, ka gan shi yana ta ƙura irin nan kadangaru suna ta kashi a jiki, wai shi ya girma, ina girma Al-Qur'ani yake anan? Baya daga cikin girma Al-Qur'ani. Saboda haka mu yi taka tsantsan, wani lokaci wai garin ayi gara sai kuma a faɗa cikin wata ɓannar. Don haka kada ka sanya sautin kaɗe-kaɗe ka zo ka damu masallata, kada ka sanya ayoyin Al-Qur'ani ko kiran sallah nan kuma ka wulakanta ko ka fitar da waɗannan abubuwa daga manufofinsu.
Wani daga cikin yan siyasa ba zai zo garin nan ya yi wa musabaka, inda a sanar da zuwansa sai a sa karatun Al-Qur'ani, kuma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa qad takhadha ar-rahmanu walada subhana ya ta ibadu muqrabu, sai a dace kawai sai a bada sanarwa ko shiruwa ne ko kalmar ibadu muqrabu sun man.
Eh, irin wannan wasa da ayoyin Qur'ani ana aje su a guraren da ba mahallin su ba, ai suna da yawa. Ai mu nan ma yanzu ne wai da ake zaton batun shari'a, to ana so a nuna maka ana shari'a, to sai a dinga ɗauko ayoyin Qur'ani, amma kuma sai ake sa su a gurin da ba mahallinsa ba. Wani babban barawar ɗan siyasa zai zo kuna sa aya bal ibadun mukramun, shi wannan shine ibadun mukramun din, wanda ya ci dukiyar jama'a yake jiran Allah, Allah yana jiran ya je ya same shi, shine ibadun mukramun din. Saboda haka irin wannan suna nan da yawa, suna nan da yawa.